This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 9 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanun labarai.
Sabbin dakarun Amurka sun isa yankin gabas ta tsakiya domin taimakawa Isra'ila ta kare kanta daga harin da Iran da wasu 'yan sa kai masu samun goyon bayan Iran din za su iya kai mata. Ma'aikatan tsaron Rasha ta sanar a jiya Alhamis cewa dakarun Rasha da na Ukraine suna artabu a yankin Rasha a ranaku uku jere. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris tare da takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba da abokin karawanta ɗan takarar jam'iyyar Republicans tsohon shugaban kasa Donald Trump sun amince a jiya Alhamis su gudanar da wata babbar muhawara a lokacin da aka fi kallon talabijin a ranar 10 ga watan Satumba a gidan talabijin ABC.
To, kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ƙurar zanga-zanga ke lafawa a Najeriya, hankali ya fara komawa kan irin asarar rayuka da dukiyoyi da aka yi.
To, a gaskiya ba mu gamsu da yadda jami'an tsaro suke gudanar da aikinsu ba, domin an samu asarar rayuka.
Za kuma a ji yadda ruwa ya ci mutane akalla 9 a jihar Zamfara ta Najeriya a kokarin tsere ma 'yan fashin daji.
Abin da ya faru sai muna aka yi barayi sai ne kawai sun kawo kusa ga garinmu. Don muna nan muna haka jama'a da wannan lodi na biyar. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsaye ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse.
To, kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawai Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai karkata ga zanga-zangar da ake yi a Najeriya kan tsadar rayuwa. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji nasihar Juma'a. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya kashi na farko. Sabbin dakarun Amurka sun isa yankin gabas ta tsakiya domin taimakawa Isra'ila ta kare kanta daga harin da Iran da wasu 'yan sa kai masu samun goyon bayan Iran din za su iya kai mata. Rundunar Amurka ta tsakiya da ke sa ido akan sojojin Amurka a yankin ta ce wata tawaga ta F-22 Raptors ta isa a jiya Alhamis. Rundunar ta yaɗa hotunan jiragen yaƙi a shafukan sada zumunta. Jiragen yakin wani bangare ne na sauya matsayin sojojin Amurka a yankin don daƙile yiwuwar rincabewar yaki daga Iran ko abokan hulɗarta, a cewar sako da rundunar ta wallafa a shafukan sada zumunta. Mataimakiyar sakataren yaɗa labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Sabrina Singh ta kare wannan matakin yayin da take ba da bayani ga manema labarai a Washington. Wannan matakin na zuwa ne yayin da ake fargaban yaki zai faɗaɗa a yankin bayan da Isra'ila ta hallaka kwamandan Hezbollah a wani hari a Beirut da kuma kisan da ta yi wa shugaban Hamas a Tehran. Iran da Hezbollah dukkaninsu sun lashe takobin mai da martani, yayin da Isra'ila ɗin ta sha alwashin hallaka sabon shugaban Hamas Yahya Sinwar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Alhamis cewa dakarun Rasha da na Ukraine suna artabu a yankin Rasha a ranaku uku jere. Rasha ta bayyana lamarin a matsayin ɗaya daga cikin hari mafi girma da sojojin Ukraine suka yi a lokacin yakin da aka fara shekaru 2.5 da suka gabata da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine a gabashin iyakarta da Rashan. Sai dai sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce sojojin Rasha da masu tsaron kan iyaka sun hana sojojin Ukraine kutsawa cikin yankin Kursk da ke kudu maso yammacin Rasha. Ta ce sojojin na kai farmaki kan mayakan Ukraine da ke kokarin kara yin gaba daga yankin Sami na Ukraine. Wata cibiyar nazarin yaki da ke birnin Washington, wadda take sa ido sosai kan yakin Rasha da Ukraine, ta ce ya zuwa ranar Laraba sojojin Ukraine sun danna zuwa nisan kilomita 10 a cikin kasar Rasha, ko da yake ba a tantance wannan bayanin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris har takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba da abokin karawanta ɗan takarar jam'iyyar Republicans tsohon shugaban kasa Donald Trump sun amince a jiya alamin su gudanar da wata babbar muhawara a lokacin da aka fi kallon talabijin a ranar 10 ga watan Satumba a gidan talabijin ABC. Shi ma talabijin NBC yana tattaunawa akan yiwuwar shirya muhawara ta biyu ga kamfen bangarorin biyu. A hali da ake cika kuma, Trump ya faɗa a wani dogon taron manema labarai cewa shirin labaran CBS ya amince da ɗaukar nauyin muhawarar 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa tsakanin mai dafa masa baya sanatan jihar Ohio JD Vance da mai dafa wa Harris baya gwamnan jihar Minnesota Tim Walz. Trump ya ce ya kuma amince da yin muhawara a ranar 4 ga watan Satumba a talabijin Fox News, inda masu sharhi da dama masu ra'ayin mazanjiya suka goyi bayan zaɓensa, amma yaƙin neman zaɓen Harris bai amince ba. Muhawarar da Harris da Trump suka amince da ita na iya kasancewa ɗaya daga cikin muhimman lokutan yaƙin neman zaɓe da za a yi kafin ranar 5 ga watan Nuwamba. Kusan dai miliyoyin masu jefa ƙuri'a ne za su kalli muhawarar, wanda akalla kaɗan daga cikinsu ba su riga sun yanke shawarar wanda za su zaɓa ba.
To, an jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda aka fara lissafin asarorin rayuka da dukiyoyi da aka yi yayin da zanga-zangar gama gari ta kusa lafawa. Hassan mai na kaina, gare ka.
Tun dai bayan zanga-zangar lumana da 'yan Najeriya suka yi da kuma a wasu wuraren ta zama tarzoma don matsanancin wahalhalun rayuwa, yanzu kuma an fara girgiza hasarar rayuka da ake zargin jami'an tsaro sun yi. Malam Isa Sanusi shine Director na Amnesty International a Najeriya.
To, a gaskiya bamu gamsu da yadda jami'an tsaro suke gudanar da aikin su bai, domin an samu asarar rayuka a jihar Borno, a jihar Niger, a Suleja, a jihar Jigawa, sannan an samu asarar rayuka a jihar Kano, inda har da yara kanana a cikin waɗanda aka kashe. To, wannan ya nuna cewa jami'an tsaro sun gaza yin aikin su yanda ya kamata, domin duka inda aka yi waɗannan kashe-kashen mutane suna zanga-zanga ce ta lumana, don haka ya kamata gwamnati ta yi bincike akai.
To, ko me jami'an tsaron ke cewa? Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muyiwa Adejobi shine kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya. A iya sani na babu wani ɗan sanda da ya harbi da harsashi mai rai, mu dai barkonan tsohuwa ne kaɗai muke amfani da shi domin kwantar da wannan zanga-zanga a inda ta zama tarzoma. To, sai dai kuma binciken masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na nuna cewar lallai kan an rasa rayuka kuma an yi amfani da harsasai.
Hudu bayan da aka fara zanga-zanga mun samu mace-mace na mutum 21. Abinda bamu sani ba shine shin waye kashe waɗannan mutanen. Yawanci harbin bindiga ne, to amma bamu iya tantancewa ba shin waye rike da bindiga, ɗan sanda ne ko kuma wayansu 'yan bindiga ne wayanda ba jami'an tsaro bane. Baya ga haka mun ga wurare da yawa inda 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka harba makaman su.
Wani abin da ya ƙara jin hankali kuma yayin zanga-zangar shine yadda masu zanga-zangar suka yi ta kira ga sojojin Najeriya su yi jin mulki, domin a cewar su 'yan siyasa sun gaza kuma sun jefa su a cikin wahalhalu. Kana suka yi ta daga tutar kasar Rasha, wacce wasu kuma ke cewar ba tutar Rasha bace, tutar rundunar sojojin Najeriya ce. To, shin ina gaskiyar lamari? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya.
Tutar Rasha suka dauka a ganewan su, kuma ba zan ce na yadda ko ban yadda da dalilan suka kawo na bin Rasha ba, amma dai su a ganewan su ba su da wani tambaba tutar da suka dauka tutar Rasha ce kuma ga abin za su taɓa tutar Rasha. To, bayan kwana biyu kuma sai aka samu wasu suna cewa wai a'a ba tutar Rasha ba ce, wai tutar sojan Najeriya ne. Kuma a matsayina wanda ne aiki a shekara 20 wani abu, a ina jin in naga tutar soja zan iya gane ta. Babban hafsan sojoji Najeriya wato General Christopher Musa shi ma ya fito ya ce mutane sun ɗauki tutar Rasha. A cikin masu zanga-zangar nan akwai wanda suke cewa muna son soja su dawo, amma wannan wata magana ce kuma daban.
Wannan dai shine karo na farko da kirikiri 'yan Najeriya ke neman sojoji sojoji su yi juyin mulki suke kuma daga tutar wata kasa a cikin kasar su to kome hakan ke nufi Professor Abubakar Umar Kari masanin siyasa ne
Rasha tana kare yin tasiri a cikin siyasar yankin Afirka ta Yamma musamman saboda gazawar zababbun shugabannin wannan yankin wanda hakan ya haifar da juyin mulki a kasashen Guinea Mali Burkina Faso da kuma Niger wannan shi ya bada Rasha dama ta yi kutse a cikin siyasar waɗannan kasashe
Farfesa Abubakar Kari yanzu da masana ke cewar ko ba komai masu zanga-zangar sun aike da sako abin jira gani shine shin sakon ya je Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba mukeri da kashi na biyu na labaran duniya
An sanda a kasar Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zanga a birnin Nairobi a jiya Alhamis yayin da shugaban kasa William Ruto ya gabatar da sabuwar majalisar ministocinsa zanga-zangar karkashin jagorancin masu fafutuka dake kira ga shugaban Ruto yayi murabus ta ci gaba ne duk da sauye-sauyen da yayi a majalisar ministocinsa da kuma janye harajin da yayi niyyar karawa Zanga-zangar da ake kira nani nani mai sunan lamba 8 a harshen Swahili kuma wacce ta faru a ranar 8 ga watan Agusta ta biyo bayan zanga-zangar makonni da aka fara cikin Lumana a watan Yuni amma daga bisani ta koma tashin hankali a jiya Alhamis an rufe kasuwanni da dama a birnin Nairobi kuma an dakile zirga-zirgan jama'a an sanda sun kafa shingaye tare da yin amfani da hayaki mai sa hawaye wajen fatattakar masu zanga-zangar daga gundumar hada-hadar kuɗi ta birnin a ƙarshe Arshad Nadim dan kasar Pakistan ya ci wa kasarsa lambar zinari ta farko a cikin shekaru 40 bayan da ya kafa sabon tarihi tare da bajintar da ya nuna a zagayen ƙarshe na wasan jifar sanda na maza da aka yi a jiya Alhamis a gasar Olympics ta Paris 2024 Nadim ya daga hannayensa yana murna bayan da ya karya tarihin gasar Olympics a jifar sanda na biyu da ya yi da ya kai nisan mita 92.97. Dan wasan mai shekara 27 ɗan kasar Pakistan ya doke zakaran kasar India Niraj Chopra mai rike da kambin wasan wanda ya zo na biyu da ya samu lambar azurfa kana jifarsa ta kai mita 89.45. Dan wasan kasar Grenada Anderson Peters shi ma ya karbi lambar tagulla kana jifarsa ta kai nisan mita 88.54 tun gasar da aka yi a shekarar 2008 a Beijing ne dan wasan Norway Andreas Tokelsen ya kafa tarihi lokacin da ya jifar da ta yi nisan mita 90.57 yayin da ya rika kare wannan tarihi da ya kafa
Ga gaida baba mukeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan yadda ruwa ya ci a kalla tara daga cikin wasu mutanen ƙauyen Kali na karamar hukumar Gumi ta jihar Zamfara. Sanadiyar nitsewa da jirgin ruwan da ke dauke da su yayi yayin da suke gudun tsira daga yan fashin daji da suka doshi ƙauyen su ga Abdulrazak Bello Kaura da cikakken rahoton
Maso aikin ceto a hadarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na karamar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane tara daga cikin mutanen da hadarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari yayin da wulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kale kuma shine moto kin jirgin da yake tuƙa da jirgin lokacin da ya nutse ya sheda mani yadda lamarin ya faru
abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai mu sun kawo kusa ga garin mu muna nan muna haje jama'a to wannan lodi ya biya bayan mun doto annan mutanen mun kai tsake ruwa mutum 50 sai jirgin ya nutse lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na ya ba ana cetan mutane saman ruwa wasu sun yi kasa to wanda aka hitsuwa mutum 50 na da uku to aka hada mutum 40 mutum tara sun kare mutum guda na nan bai kare ba har yanzu
Asim Umar, wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma daya daga cikin wanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan, yayi karin bayani dangane da faruwar lamarin.
Ka gane mun yi gudu akan wa'annan bayanan. Mun kalle ke gurbi to sauran iyalan mu da matan mu da ɗiyan mu suna nan bakin guri, kaga ba gaida da mu tare da tare da kuma sun kalle ka gurbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwalikwali hakan ga. To ɗaya daga cikin mai da matsala ta yi wa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nuka yana yin kasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan ƴan kayakin da na taso sai kuma muna kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin wa'anda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare da ita da ƴaƴanta ta ce sun shiga tashi hankali da rudani lokacin da jirgin ya nutse da su.
Abin da ya faru ya mashi ga jirgin wani ta sama tsakiya Allah aka mana ganin nuci lafai. Mun da ni da na mu biyan muke. Miji na shi Allah shi da wanda ke kena.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Guso daga Gumi saboda na je Gumi na isa birnin mazajen mazawata gari na hanyar da muke ta linkin da mun da Gumi. Tana da mummunan matsala ƙara tsallakar ruwan nan. Su wannan gari na Kale bayan na sayo jirgi na garin Birnin Murabi sai ga garin Kale su ma jiragen su ashe su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kudi ya wuce su. Jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ashe. An yi daƙile-daƙile ne an kattoshe shi da nan kaɗa. To hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar tibbandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu.
Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-hare ƴan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma ƙalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa. Da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa. Abdulrazzaq Bello Kaura mure Amurka daga Guso jihar Zamfara a Najeriya.
To kai da Abdulrazzaq yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ci gaba da tattauna batun tataburzar da aka samu a zanga-zangar zungurin gwamnatin da ta nemi ta jirkice zuwa tawaye.
Mutane suna ganin cewa masu zanga-zanga sun daga tushen Rasha ne saboda shi ma akwai wasu abu guda biyu ko guda uku akai.
Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya kara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga.
Masana da mafasa baki ko cewa suke a yanzu ya zama dole ne gwamnati ta dora sabuwar sanwar sauke sabbin sauye-sauye.
Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da lokaci. Sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta bace akan abinci.
Wani masanin harkar harkallar mai a Najeriya kuwa cewa yake ai baiwa matatar man Dangote dama kadai ka iya isa karfafa darajar naira da ta karairaye.
In ana son talaka ya samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana shigowa da shi ana biyan subsidy crude oil da ake cewa za a ba Dangote a bashi. Ina tabbatar muku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare.
Waɗannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryo da za ku ji to wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye. Shiri na 181 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya share wa masu sauraren sha'awaye. Me yiwuwa kuma gaza ganin shirin share hawayen masu zanga-zanga a Najeriya a farkon makon nan ne yasa suka fi manya-manyan garuruwa suka mamaye. Masani harkokin tsaro a Najeriya Manjo Yashin Komertaya ya ce jimirin jinkirin jibge maganin matsalolin masu zanga-zangan ne ma yasa suka sauya salon jirwaye.
Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya kara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga. Duba da cewa a duk faɗi da kuma yawan wannan abubuwan da ya bujiro da su babu abu ɗaya da yake na bukatan da masu zanga-zangan nan suka gabatar a gare shi ne na biyu kuma a ciki zaka ga har ila yau babu abin da ya shafi abin da ya shafi bangaren tsaro wanda yake shine al'amarin da ya addabi arewacin Najeriya musamman arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma to yin buris da shuru da waɗannan abubuwa ya nuna kaman shi waɗannan ba su dame shi ba kenan kuma musamman abin da ya shafi cire tallafin man da yayi ake cewa ya dawo da shi tunda talaka suka jibe an bato shi ba kenan ka ga yana so shi ya gaban kansa ne ya tursasa mutane akan wani kuduri nashi to wannan ya sa matasa da yawa sai suna gani ai ba abin da za a lamunta bane za a ci gaba da fitowa ana zanga-zanga kuma har ila yau suna ganin cewa soja ma su dawo duba da tradida da yawan so ɗin su matasan ba su san mulkin sojan ba amma mulkin soja abin da Bahaushe ke cewa shine wato abin da ya koro bera yazo ya fada wuta to ya fi wutar nan zafi kuma hana yin zanga-zangan nan dama mun sha fada in fa aka dage akan sai an hana ta to kaman ana jinkirta juyin juyi hali ne da zai iya zuwa ya faru a nan gaba a wannan kasar Allah ya kiyaye
game da daga tutocin rashin da masu zanga-zangar a Najeriya suka yi kuwa masani akan tarihin siyasa dafta Shaibu Shehu Aliyu na gidan tarihi na Arewa to Arewa House ne baje bayanin bayyana wa duniya dallan dalilan daga tutocin a maimakon kwalaye
mutane suna ganin cewa masu zanga-zangar daga tutocin rashin ne saboda akwai su abu guda biyu ko guda uku kai da farko din suna ganin cewa yanshi ya su shiga cikin wannan zanga-zanga domin ita kasar Rasha tana da kyakkyawan alaka da kasar Iran sannan wadansu kuma suna ganin a'a yan zanga-zanga sun daga tutocin rashin ne saboda suna so sun jawo hankalin gwamnatin Najeriya cewa tunda su Rasha tana fada da kasashen turai musamman kasar Amerika da kasar Ingila da kasar Faransa to su kuma shugaban Najeriya suna kyakkyawan alaka da kasar Ingila da kasar Amerika da kasar Faransa saboda idan suka tutun Rasha to dole gwamnatin Najeriya ta zo ta saurare su to waɗannan kawale guda biyu ko ne kalle shi kai nazari a kansa za ka ce mu yana da dan kanshin gaskiya babban dalilin Amerika wasan mu roshi ne abinda suka yi na daga tutun kasar Rasha gaskiya ba su kyauta ba domin wannan ba karamin kuskure bane a cikin kasanka ji ka dauki tutun kasa in ba ainihin hukumomin diplomasiya da ake dashi ba sannan biyu kuma jawabin sa tabbas mutane sun su kai tsaye gashi abin da ya dauka matakin da dauka kan maganan mun fice akan harkan tsaro akan harkan wutalan take to biye wannan magana ba wannan shi mutane suke ganin saka da jiga zama suka karfi to kan titi tunda shugaban kasa tabbas ya dawo ya ci a dawo a hakuri a zauna a tattauna to ina ganin ya bada kafa da kuma tashi za samu tattauna in ba shi ba akwai zabi na zuwa muga cewa za mu saki shugabanninmu akan dukkan madafin iko domin ganin cewa za su yi mana bukatunmu
ganin yadda masu zanga-zangar a Najeriya kuma suka koma maganar tattara taron addu'o'i da azumin neman mafita ya sa komar riya Hayashu Aibu Ungoggon da ke fashin baki gaya wa duniya cewa kamata yayi da gwamnati ma ta daina wani kewaye-kewaye
ba wani sabon abu bane faruwar yin haka domin gwaji ake ta yi saboda haka shiga cikin addu'a da ake yanzu wani mataki ne na gaba bayan duk abubuwan da aka gurguda ba su ba
kenan wannan yana nufin cewa matasan nan za su ci gaba da bullo da hanyoyi da za su gwada dan su cimma nasara kenan
ai tunda suka huda suka gaji to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta dau matakan da ya kamata na farko akwai maganar man fetur din wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da lokacin gadi domin ta yi tanadi dan abin da zai mai gurbin fetur da ta tabbatar da cewa dukkan jihohin nan akalla akwai CNG stations din akalla guda biyar a kowace jiha sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta bace akan abinci
wa kuma rai kuna ta cewa dokar ta bace me yake nufi ne
dokar ta bace abin da ake nufi shine gwamnati ta sa dukkan hankalinta gaba daya akan wani abu da ya shafi abinci tun daga kan gishiri mali dawa gero doya garin kwaki zuwa shinkafa duk wani nau'i na abinci da abin da yake tattare da harkar abinci shine kamar LPG gas injiki duk a sa dokar ta bace akan wani abu da ya shafi abinci police kawai ya sai saukar da abincin nan
tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekarau kuwa cewa yake ai wajibi ne ma gwamnati ta gaggauta tallafawa talakawa idan tana son wannan matsala ta kwarinye
shugaba kullun ya kamata ya dinga la'akari da yanayi da halin da ake ciki a yanzu babu kujjar a dinga diban biliyoyi ana gine-gine ana kwalliya ana yin wasu al'amuran da basu dace a koma kan al'amuran da suka damu mutane a duk wani mataki ko nawa za a kashe wajen daukan matakai a sauƙaƙawa al'umma al'amarin rayuwa Malam Aminu Kano yana cewa duk gwamnatin da gwamnati za ta yi maka idan wannan tsarin bai kawo hanyar sauƙaƙa kwanan tuwo ba yake wannan dishin an sa ana kokari ba magana a fito da tantan na abinci a raba ko a sayar da sauki ba a fito da tsari ne yanzu da kuma na zango mai tsawo me za a yi ne dan a saukaka wa mutane kwanan tuwo abin da za su ci domin idan ka sami nasarar saukaka wa mutane na abinci to wallahi za a samu zaman lafiya wajen kashi 80 ko 90 a cikin al'umma
game da maganar murgin nawa matatan man dangota mai kuwa masani akan harkokin mai a Nigeria malam Sada Dukko ne daddale dalla dallan wajabcin tace man petir din a matatan mai ta dangota kai tsaye
ina tabbatar muku da cewa idan dangota refinery ta tashi kasan nan za ta samu sauki millions of dollars da ake hiddawa ana cewa ana yo ana importing mai to gashi gida idan gaskiya ne a bashi crude oil refining kasa ta samu sauki duk duniya ba inda ake irin wannan abu sai Nigeria ba kasar da zaka je ka invest in over $20 billion a economy na wannan kasar sannan a ce maka a'a abin da kai ba daidai bane ba me yasa ya kafin su kafin ya fara a ce mashi a'a wannan machine da ya kawo bai da kyau kuma machine din nan ai ba Nigeria suka yi aikin nan ba ana cewa Dangote refinery ba ta refining mai ba ta kaza ga mai refinery din an ce ba mai kyau bane sai ga kuma ya kunyata su to kuma magana da ake cewa NNPC ita za ta bashi crude oil shin wai za ta bashi idan ana son Nigeria ta ci gaba in ana son talakai samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana biyan subsidy to ga Dangote ga refinery sa duk duniya ba inda za a yi wannan refinery a ce ana ta aiki sai Nigeria saboda haka ina kira shugaban kasa ya gaggauta cewa lalle crude oil da ake cewa za a ba Dangote a bashi a gani in ba a samu sauki kasar nan ba ina tabbatar muku da cewa Nigeria za ta samu sauki dala sai ta kare
tutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar alaye domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1022 ne su yi sallamar cikin kujirin da suke ganin sun mamaye kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirin ya zo muku musamman ma da Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu boye-boye ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
Fagai da Isa da tawagarsa yanzu kuma lokaci yayi da za a ji nasihar jama'a
Allahu Musa sai haka na ibn limamu izala da gida wa kama ta sunna da ke masallacin jama'an jami'ai kanan plato ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu kyautatawa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mu zaman lafiya kuman zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba dadi sakanci a ba musu rikici da zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni amma silawu silawul mu'min as-sabr wa du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a saboda ka mai addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya sa mu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma su kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma mataka Allah ba masa shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zaman to adalai zaman to su da adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wasu hanyoyin sauki da samu al'amari ta gudu daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki da rediyo America Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah
muku da fatan an amfana. To masu sauraro, ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba, da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu Ahmad Dadan Baba Makeri wanda ya tayi gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu ta yanzu Nashwan Kale, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.